أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باي حق يمقوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كثابة أتي قبل كراتم من التفسير أولا لما صلاتين جمعة لأمر ابن الخطاب رضي الله عنه أيو جمعة هجب برانا ranan da take da muhimmanci a cikin ranakun sati ko kuma ranakun mako, ranan da ake so a yawaita yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, domin annabi ya ce akthiru, ku yawaita yin mun salati a wannan rana, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, domin salatin da kuke mini ana bidiro mini ina cikin kabarina. Sai sahabbai suka ce fa kaifa turadu alayka salatuna wa kad aramta ko wa kad arimta, yaya za a bidiro maka da salatin da muke yin maka alhali kuma ka rududduge? Dumana tunda an bizne annabi shekaru nawa, wajen 1000 da wani abu da suka wuce, kun ga kenan ƙasa ta riga ta ci gangan jikinsa, ta ci ƙashinsa, ta ci komai. To ta yaya za a bijiro maka da ainihin salatanmu bayan kuma ka rududduge a cikin ƙasa, a cikin kabari? Sai manzo Allah ya ce tabbas ana bijirowa, amma ƙa'idan ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wa ƙasa ta ci ainihin jikunan annabawa. Saboda haka ƙasa ba ta cin gangan jiki na annabawa. Yadda Allah ya fitine su, yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki ransu aka fitine su, to haka ranar takin alkiyama za su tafi. Saboda haka kamar wato bacci kenan suke yi a cikin kabarurukansu. Yasa annabi ya ce a yawaita yin mun salati. Kuma idan ba ku manta ba, mun karanta inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Idan mutum yayi salati guda ɗaya wa annabi sallallahu 'alaihi biha ashara, to Allah zai masa goma, li'anna al-hasanata bi ashri amsalha, domin saboda kowane kyakkyawan aiki idan kayi guda ɗaya, to za a baka lada tamkar kayi goma ne a wajen Allah. Shi yasa in kai kyakkyawan aiki ɗaya lada goma, kyakkyawan aiki ɗaya lada goma, to za a wayi gari ana tara maka ladar daki da yawa. To shi yasa idan kai salati wa annabi guda daya Allah tabaraka wa ta'ala zai maka salati goma mafi fitin salati daga cikin salatan manzon Allah waɗanda suka inganta shine salatul ibrahimiyya ba salatin Fatima ba na Zainabu ba balle kaltume salatul ibrahimiyya shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. To ya ake fasara salati da maganan Qur'ani a matsayin addu'a, tunda na gan ana yi da larabci kaman ba a shi yasa idan suka zo karatun Fatiha sai su karanta da Turanci, idan suka zo sura ma sai su yi da Turanci. Na zura waɗansu daga cikin su haka suke yi. To ba yadda za a iya koya musu da larabci ne a karanta Fatiha da larabci, sura ma da larabci, addu'a ma da larabci. Yanzu idan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ne ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi a cikin ruku'a ko a cikin sujada, to ya za su yi?
Bala akwai akan yi ne amma a arabic kamar arab country suna da sign language a arabic.
Na'am.
Gaskiya mun dan fara dan samu daddai dai amma ba mu da shi da yawa gaskiya wanda za a iya arza a sanar
da su. To da ya kamata
Arabawa duk suna yi.
Eh da larabci su suke yi.
Akwai kalmomi wanda na larabci
ne ba ba
ku ka
ingilishi haka ne
wai dai muka amfani da sunanin
kawai to wasu sai dai ka bayani ka musu bayanin ga yanda take kallo masha Allah
don
da yawa da suke ba mu hala irin wannan kallo to kun ga wannan wani ilimi ne fa na musamman kuma ga sunan suna ji ne ba gulma ake yi ba suna ji sai abin ne duk abin da ake suna ji. Amma kun ga wannan ya kamata a ce a samu ci gaba na yadda larabcin ma zai shigo, domin tun da kun ga Fatiha din nan ya kasance suna yin ta da larabci, sura ma suna yi da larabci, yasa suke ta matsawa cewa a samu Qur'ani wanda yake daga ina jin Malaysia ne ko ina ne wanda ake amfani da shi, wanda wai Qur'ani suna amfani da shi, to ban san yaya ne yanayin yadda yake ba. In aka samu hali wanda yake da hali yana da kyau sai ya taimaka musu yadda za su inganta addininsu, tunda kun ga addu'o'i da za a yi da larabci wannan ya fi muhimmanci ainu, ko da da Hausa ma idan za a fassara wato za a takaita fassara ne, takaitawa kawai za a yi. To muna magana kun ga gashi suna fala masa saboda dama ya ku kasashen Larabawa da larabci za a yi, ai ko laptop ne ko laptop za ka samu na kasashen Larabawa akwai larabci a ciki. Shi yasa idan ka je kasashen su sai ka samu na larabci da Turanci, amma in ka je kasashen Turawa na Turanci zalla za ka samu, kamar yadda yake in ka je China za ka samu laptop wanda aka yi da Chinanci, in ka je India ma za ka samu da Indianci. To haka ne dama abubuwa suke, saboda haka wani lokaci kasashen Larabawa za su aika Singapore ko kuma Malaysia kamfanonin da suke irin waɗannan abubuwa, ko ma a China sai a tsara musu sai a sa larabci, dama ko waɗanda suka iya to sai a tura kasashen su, don idan ba kasashen aka tura ba wato ba za su samu ciniki ba, ba za a saya ba. Wannan shine, to muna fata su ma waɗanda suke nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su samu wannan abun na jin. Wannan yana da muhimmanci kwarai, kwarai da gaske wannan yana da muhimmanci ainihi. Sai da yake muna magana ne kai tsaye, ina kyauta zaton insha Allah gwamnatin ta je, ya kamata a ce gwamnati ta yi wannan. Sai yana daga cikin abin da za ta yi, ta ɗauki kamar mutane ko da guda biyar ko bakwai ko goma suka je suka koyo, ai wannan yana da muhimmanci. Haka ɗibi waɗansu ma suka je suka koyo tukin jiragen abin nan jirgin sama, jirgin saman Bautin ma ina yake. Ba gulma nake nema ba.
Thank you.
to Allah ya taimake mu. A yau Juma'a hadi babban rana 15 ko 19 15 na rage ko 19 ga watan Ramadana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1440 wanda ya zamo daidai da 24 ga watan Mayu miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam tana da shekara 2019 idan lissafin ya tabbata. Saboda haka kafin mu ci gaba, akwai wasu mata bayin Allah sun kawo kayan wanke banɗaki galan biyu da kuma air freshener wa masallaci musamman saboda za a shiga yanayin itikafi. Wasu masu shiga itikafi ana samun masu tsafta da kazamai. Wani duk inda ya zauna maimakon ya gyara waje ɓata waje ke yi. Shi yasa kowane masallaci suke sanya ka'ida. Domin in kaga masallaci tsaf-tsaf, to masu masallacin ne suke kula da wannan. Kaga ko ba za a bari wani kawai ya zo daga waje don zai yi aikin ibada ya zo ya ɓata ba. Waɗannan mata da suka taimaka da wannan abu, Allah ya saka muku da alheri. Sana akwai wata yarinya ita ma, yarinya ce budurwa ko auren farko ba ta yi ba. To ai ba ku ji abinda ta yi ba. Abinda ta yi shi ne ta ɗinka wa yara marayu ne kaya. Kanana haka ta kawo shi kaya guda ko jibgi guda ta ce a raba musu fi sabilillahi. Saboda kaga wanda ya ce na an shi bai bada komai ba, ko da ya je neman ta ma bai kamata a bashi a wurinta ba. Saboda halinsu ba ɗaya ba ne. Wannan ya gwada ita halinta na taimako ne. Allah ya saka mata da alheri. Kuma Allah ya ba ta miji na ƙwarai. Sai wannan kuma malam don Allah. Ina neman addu'a a wajen ƴan uwa, Allah ya shiryar min da ƴaƴana, wato ƴaƴan marayu ne, mahaifinsu ya rasu, amma malam dukkansu sun ki karatu sun ki sana'a. Malam don Allah a taimaka min da addu'a, to muna fatan Allah ya shiryar da su. Lalle akwai matsala babba. Wata mata ta kawo kayan marayu, rabin turmi da kuɗi naira 1,000, Allah ya biya mata buƙatanta na alheri, na sharri kuma Allah ya canza mata zuwa ga mafi alheri. Wata mata har ila yau ta aiko Qur'ani guda 1 asa a masallaci, Allah ya saka mata da alheri. Wa kaga wata mata wata yarinya babu wani namiji, babu namiji ko laya. Allah ya shiryar da mazaje. Allah ya raba su da rowa. Kuma Allah ya ba su mai albarka. A ci gaba da karatunmu na wannan sura, suratul hujara. A yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga aya mai tarin muhimmanci. Ita ce aya ta 11. Ayan da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
أتكلم عن آية akwai abubuwa guda uku muhimmai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su. abu na farko ana hali dangane da izgili mutum yayi izgili ma wani ko ya raina ki ko ya wulakanta ki wannan tuntunin mai littafin ahalari ya ambata mana wannan saboda haka wulakanta musulmi ko izgili ga musulmi ko raina musulmi wannan hatsari ne babba haramun ne Allah tabaraka wataala ya haramta a cikin wannan aya abu na biyu Allah tabaraka wataala ya yi hani dangane da wato sanya waɗansu abubuwa na talmizi menene talmizi ko allamdu walhamdu shine ya fate da zunde da ainihin ifce duk waɗannan suna ciki su ma haramun ne kai ka ce mai ahalari kai tsaye wato wannan aya ya kalla ya ambaci abubuwan da musulunci ya haramta a cikin littafinsa sannan kuma Allah tabaraka wataala ya haramta mana jefa wa juna laƙabi wanda yake bai dace ba ka kira mutum da nickname wanda yake bai dace ba ko da ko mutum ya sa wa kansa nickname inda bai dace ba to lalle a gwada masa cewa wannan suna da ya sanya wa kansa suna ne na kafirci ko na fasikanci ko na iskanci musulunci bai yarda da shi ba saboda haka abubuwa guda uku kenan shine Allah ta'ala ce ayyuhallazina amanu ya ku wanda kai imani me yasa aka kira wadanda suka yi imani saboda ayan da ta gabata an ce innamal mu'minuna ikwa fa aslihu baina akwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun abin sani mu'minai yan uwan juna ne ku ji tsoron Allah ku sasanta a tsakanin yan uwantakan ku to idan har akwai wannan yan uwantaka to kaga babu maganar rainawa ba maganar izgili ba maganar ainihin laƙabi da mummunan laƙabi ko kimke ko yafate ko zunɗe ko wani abu makamacin wannan to shi yasa aka yi kira ga waɗanda suka yi imani domin saboda su ne masu kiyayewa Allah ta'ala ya ce la yaskar qaumun min qaumin kada waɗansu mutane su yi izgili ma waɗansu mutane asa an yakunu khairan minhum ba mamaki su ya kasance sun fi su alheri a wajen Allah waɗansu malamai sun ce wai lokacin da waɗannan da suka zo gidan annabi suka kira annabi ta bayan ɗakunan matansa su ne lokacin da aka zo aka haɗo a majalisar annabi sai suka ce mu masu daraja ne mu ɗin nan ya cancanta a girmama mu saboda akwai manyan mutane a cikinmu mu ba a ƙanƙantar da mu ba a wulaƙantar da mu shugabanninmu manya ne mawaƙanmu shahararru ne masu huɗubobinmu sun iya suka yi ta yin alfahari da abubuwa da dama wannan ya gwada suna raina mutane kenan domin duk wanda ya zo yi maka alfahari ya ce babansa wane ne ai babana ki ne honorable wane to yana nufin babanka kuma horrible wane ne ina ba ta an gane tsakanin kalmomin nan guda biyu ko da yake da turanci na yi idan ya ce babansa yalla bai ranka shi daɗe wane ne to yana gwada babanka kai kuma talaka ne fito wulaƙantacce wanda ba mamaki an goma ba san da shi ba to wannan kuwa musulunci bai yarda da wannan ba to tunda suka zo suna gwada wannan mun fi ku kaza da abu kaza da kaza to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ba a haka ba a yin haka musamman ma yanzu kaga za ga rayuwa fa siru ne za ka zo da ɗaurin kuliya a aljihunka mai yiwuwa ka fitar da naira damin dubu ɗaya daminsa naira dubu ɗari kenan ko shine kudin da ya fi girma a Najeriya za ka fitar da naira dubu ɗaya ka gwada dubu ɗaya mai ma'ana dubu ɗari ɗaya ka gwada kai ai kana da kuɗi ga ɗaya a nan to wani da kake ganin su kake raina ki sai ka samu yana da miliyan ɗari a ajiye a banki amma kuma in ka gan shi ba za ka ga alama ba wani zai je yana ta burga wani zai ce wai wannan kan nawa ne jarinsa ne ma gaba ɗaya sunan ce ai jarinsa miliyan goma ne da ce Allah sarkin nan kawai da ya faɗa ba zai ƙara da wani abu ba yana nufin wato ko da yaron sama ya fi wannan jari don yaron sama yana da jarin miliyan 50 sai mai jarin miliyan 100 ga wannan yana da miliyan 10 yazo yana ta burga yana gwada takama a gaban mutane to shi yasa ko a duniyance duk wanda za ka ganki ya fito yana bula wa mutane mafiya yawa ƙarya ne waɗannan da suka yi shiru din nan sai ka samu su suke da kuɗi su suke da mutunci su suke da imani in tsoron Allah ma su suke da shi domin yanzu duk wanda yazo a sallah gaki ana sallan asham ko ana sallan isha'i ya zo ya rike abin nan nasa ya yi wani haka in ka bincika ma sai ka samu gengedi yake yi ba tsoron Allah ba ne ya wani lim hakan nan amma zuciyarsa tana tunanin wani abu daban amma wanda ya zo ya tsaya haka ƙyan mai yiwuwa sai ka samu ya fi shi tsoron Allah tunda tsoron Allah cikin zuciya yake ina fata an gane saboda haka shi yasa idan ka ga mutum a cikin kaya wanda yake bai da kyau kada ka wulakanta shi don baka san darajar da Allah tabaraka wata'ala ya sanya a jikinsa ba musamman ma ɗan adam da kake gani yana da daraja yana da kima a wajen Allah a duk cikin halittun Allah babu halitta mai daraja da kima a wajen Allah kamar ɗan adam saboda haka shi yasa aka ce idan ka hadu da ɗan adam ka girmama shi waɗansu malamai suka ce dalilin da ya sa ma Allah ya kaddara mala'iku kai ta aikansu zuwa ga annabawa da manzanni ai mutane ne amma aka aiko musu mala'iku domin a gwada cewa lalle walaqad karramna bani adama hakika mun karrama ɗan adam da abubuwa da dama amma idan ya bi Allah yana da karamansa duniya da lahira to don haka ba a raina mutum kuma nafi ya tabbatar da cewa akwai waɗansu bayan Allah kana ganin su za ka raina su mai yiwuwa tufafin da ya sa irin wannan material ɗin nan ne ko China wanda ya ji ɗaya bai wuce naira 250 ba ina jin ko 150 ne ma ke sai da yajin bai ma kai 250 ba ya je ya ɗinka ya yi riga da wando ya ɗan samo hularsa haka hulan ba ta wuce ina jin naira ita ma 250 ake zayar da ita ya zo ya sa ya samu takalminsa na roba wanda shi ma bai wuce 250 ba wanda idan ya kuɗe za a je a sake narkawa a sake kerawa a bayan gari a shigo da shi cikin gari a sayar wa mutane to sai ya ganshi ya raina ce saboda baya da kuɗi baya da matsayi baya da fawa baya da haske baya da kuzari baya da abin da zai ja wato hankalin mutane su yi sha'awar zama tare da shi ko a majalisarsa idan ya je kofar gida ma koransa ake yi ana ce kai talaka ja daga nan mai ma na kada ya mazo idan da zai je gamban house ba za su barke shiga ba saboda bai cancanci ya ga gwamna ba saboda ana masa ganin wulakanci shi ba kowa ba ne shirme ne amma kuma manzo Allah ya ce lau aktama ala Allahi la barra da zai ce wallahi ya Allah yau din nan cikin daren nan wallahi kafin alfijir ya fito ya Allah sai kai ruwa kuma sai Allah ya ruwa idan ya rantse wa Allah Allah zai kubutar da shi saboda darajarsa a wajen Allah Allah ba zai bar shi haka ba amma in yaje neman aure ba za a bashi ba in yaje neman baki ba za a bashi ba idan ya je kofar gidan manya koransa za a yi in ya yi magana saboda tsabar raini sai ya ce ƙarya kake wani zai ce masa ƙarya kake yaro karami ma sai ya ce ƙarya yake saboda ba ya da kuɗi amma ka san mai mulki zai shirga ƙarya sai ya ce haka ne sa ko yalla bai haka ne saboda mai saboda yana da kuɗi ai dama mafiya yawa masu kuɗi da masu mulki waɗanda suka sake hanya da malamai su suke halakar da al'umma su suke halakar da su wannan Qur'ani ya tabbatar da haka Allah ya sauwake saboda haka idan ka ga mutum kada ka raina shi kada ka wulakanta shi shine ma a ƙarƙashin wannan waɗansu malamai suke cewa za ka je ka haɗu da wani mutum baka san shi ba mai yiwuwa ka gan shi da tijo a wulakance ba ya da kuɗi ba ya da abin nan ka nemi taka shi wallahi in baka yi sa'a ba za ka je ka taka ƙafan aljani ba takamanka rashin kunya ba ne ba ta kaman kare na mutane bane, to za ka iya haduwa da rikicin da wato har cikin kabarin ka sai ya bi ka, don ka je ka saka aljani wallahi ba zai kyale ka ba. Shi yasa in ka ga mutum wai baka san shi ba, kawai don ka gaishe a wargaje ka ce za ka yi masa hawan kawara, kuma kul ka biya hankali ko don saboda tsoron lafiyanka. To kaga a karkashin wannan sai ka bi karantarwar musulunci, domin idan ka halu da wanda ya fi ka kamata ya yi a ce ka girmama shi ka baki matsayinsa. Anzilin nasa manazilahu, aka ce ka saukar da mutane a masaukansu. Idan kaga alaman malami ne ba shi girman malamai, idan mai sarauta ne ba shi girman masu sarauta, idan ɗan siyasa ne ba shi girman ƴan siyasa, idan ma'aikacin gwamnati ne ka ba shi girman ma'aikatan gwamnati, idan ba ƙauye ne shi ma akwai matsayin da ake ba shi, idan ɗan birni ne ɗan barazana shi ma akwai inda ake ajiye shi. Anzilin nasa manazilahu, kowane mutum ka ajiye shi a matsayinsa. Don kaga in ka ɗauki ɗan ƙauye ka je ka saka shi a wani hotel ko ka saka shi a wani waje mai kyau wanda yake sai ya ɓata maka abubuwa, shi ba zai ji daɗin kwana ko zama a wajen ba. Shi kuma ɗan birni in ka je ka sa shi a bukka sauro kawai sai ya hana shi bacci. Kaga ɗan ƙauye in ka sa shi a katifa mai kuɗin cizo baccinsa zai yi ƙyaƙyam. Amma kaga ɗan birni ka je ka ajiye shi in ba a yi sa'a ba, wato daga wajen sai asibiti, domin sai ka nema masa magunguna. Shi yasa aka ce anzilin nasa manazilahu, idan mutane suna da iyaye waɗanda suke ƙauye so sun fito birni sun zo sun yi manya-manyan gidaje, idan ka je ka ɗauko jatuma ko ka ɗauko tsoho ka kawo su birane, to idan suka zo ba za su daɗe ba, za su ce suna so su koma can. Sai ga tsohuwa ce ta kai shekara 80 amma a can ƙauye a matsayinta na mahaifiyarka za ta je ta yi itace, idan damana ta zo za ta yi noman me, za ta yi noman kubaiwa da sauran ire-irensu. To in ka ɗauko su ka kawo su birni ka ajiye su, to ƙarshen ba a yi sa'a ba ƙarasawa za su yi, sai dai su zo su yi wata ɗaya ko wata biyu sai su koma can inda suka taki, inda aka bizne cibinsu, inda suka saba da ruwan wajen da ainihin yanayin wajen, to a wajen sai ga sun miƙe da rayuwarsu ba tare da matsala ba. Na kawo wannan magana ne saboda munasaba, yana da kyau musamman waɗanda suka shigo cikin birane su rinka la'akari da wannan. Amma idan mutum ya ɗauko tsohuwa ta ce ita ba ta so ta damu ta rikice gaba ɗaya, kada ka tada hankalinka a can ɗin sai ka je ka gyara daidai gwargwado. Idan ta ɗan taɓa kwanaki a can sai kuma ta zo nan ta ɗan taɓa, sannan ta rinka zirga-zirga a tsakani hatta ya atiya hal yaqin, har lokacin da mutuwa za ta zo ta ɗauke ta. Saboda haka kada a raina mutane maza ne ko mata. Yankin aya ta farko ta yi magana akan ainihin maza, la yaskar qauman min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Sannan yanki na gaba, wala nisa'un min nisa'in, ko mata su raina ko su wulakanta waɗansu mata, asa an yakunna khayran minhun, wato ba mamaki su kasance su suka fi su alheri da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kenan. Wala talmizu anfusakum, kada ku ainihin aibanta kayukanku, shi ne a rinka aibanta mutum da ainihin zunɗe ko ainihin wafce ko kuma ƙirce ko yaface ko wani abu makamancin wannan. Shi ne mutum ya zo wucewa kawai sai kai masa, sai kai na kusa da kai kai masa haka, ai ba daidai ba ne, ko kai masa hakan ya kalle ka kuma ba daidai ba ne, ko kuma bayan ka taɓa shi wane wale idan ya kalle ka sai kai masa haka kai faro faro da idonka, shi ma ba daidai ba ne, musulunci ya hana. To balle kuma abinda za ka faɗa da baki, saboda za mu gani akwai ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gajeruwa ce, a cikin matansa ita ce gajeruwa, tana nan yattubu da shi ne sai nana Aisha sai ta ce wacce, ta ce wacce ma yattubu, wanda yanka ga dama ƙwallo da ita ma za ka yi, ba ta wuce a yi ƙwallo da ita ba. Sai manzo Allah ya ce wannan kalma da kika faɗa Allah wadaran wannan kalma, Allah wadaran wannan kalma. Saboda akwai halittar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mutane daban-daban, don za ka zagi mutum ba za ka zage shi da halittarsa ba, amma in ya ɗauko wani abu daban to kana iya zagin sa da wannan. in yaro yayi laifi ka ce tashi shaka ka mashayi kawai in baka bar kan abin da kake shadin nan ba zan maka abu kaza amma idan Allah ya yi shi mumuna sai ka ce ainihin gwanci ka zo ka zage shi ka ce mumuna kawai sai ka ce gwanci ya daga nan shi ya kera kansa ne ko ubangijinsa ne ya kera shi sai yanzu wannan kushe shi da kake yi wa kake kushewa kaga Allah kake kushewa kai kai ce ko ka ce ya daga nan dogo zololo so zai kansa zololon waye shi haka dama dama ka je kai dogo baka da hankali ja daga nan don Allah domin saboda me saboda in ka zaka samu ainihin dogo shekarunsa ba su da yawa ya za sai ga yana da rufin hankali in ya zai samu mutane sai ya tsallaka su sai ya gafa kafalan gubansa ya tsallaka sai bayan ya wuce sai ya ce da Allah babu kai hakuri za ka yi dogo ne amma ba ya da shekaru ke ba ke wannan rudanin shi kuma gajere saurin fushi abin da hauzawa suka faɗa ke nan suka ce sai faɗin kai saboda gajere za ka same shi akwai girman kai da irin mutane empress ɗin nan haka suke sai girman kai to ai kaga don kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ka gajere bai kamata ka dauki fadin kai ba dun ba daidai bane akwai abin da ya kamata kai akwai abin da bai kamata ba kuma mutane suka ce wato Allah tabaraka wa ta'ala yake kada wulakanta ka domin ai kai din halittar Allah ne sai ne idan Allah yake ka dan fere kana nan baka da auke sai ka ce bulala to kaga nan ma kai ma bai kamata ka dauki fadin rai ba kana wani zuciya kana kumbura ana kokarin asasanta ko kai tsalle ka ce kai baka yadda ba kuma duk baka wuce wato inda za a samu kato fa in ya danna ka ba za ka iya miƙewa ba don kaman ya danna jare ne a ƙasa ina kun san jare ko to kaman ya danna ta ne kun san ka taka jare ba abin da za ta yi ƙarshe mutuwa za ta yi to ka gane abin da ake so a gane shine waɗannan miyagun ɗabi'un a nisance su Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu saboda haka ba a haibanta mutum saboda halittar da Allah ya masa wannan hatsari ne babba idan za ka yi masa fada to ka dubi wani abu wanda ya cancanta ka yi masa fada a kai ko ka ladabtar da shi sannan wala tana bazu bil alqabi kada ku yi ainihin ku jefi junanku da laqubba anan suna kawo misali kamar wani ya yi abu ka ce ya kafir ka ce ya kafiri ko kuma ka ce ya fasiki to mutanen yanzu abinda suke falaki ne sai mutum ya yi wani abu sai ya ce shege ai shege mummunan kalma ne ai ba daidai ba ne maimakon wannan shegen da za ka ce ka zage shi ka zagi iyayensa me yasa ba za ka ce masa ƙwaro ba ai ya fi sauƙi idan ya yi abu sai ka ce masa ƙwaro to wannan ƙwaron akwai fassara iri daban-daban ana nufin ya yi wani abu wanda yake ba kasafai ake yi ba ko ba kowa ne yake yin haka ba amma kaga shege wato wannan kalma ba daidai ba ne shine wala tana bazu bil alqa ko kuma a ce ɗan zina mabina ce shedani da sauran ire-irensu waɗannan kalmomi ba su dace ba bisa lismul fasuqu ba'da al-iman Allah ta'ala ya ce Allah wadaran sunan fasikanci bayan imani bisa ko bi'sa kira'o'i guda biyu waman lam yatub duk wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimun lalle waɗannan su ne azzalumai kuma Allah ba zai kyale su ba yanha ta'ala anis sukhriya bin nas lalle Allah yana hana izgili wa mutane wa huwa itiqaruhum wal istihza'u bihim shine arena ku kama sabata fi sahih kamar yadda tabbata a cikin hadisi ingantacce an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi ya ce alkibru batarul haqqi girman kai shine mutun yayi watsi da gaskiya a fada maka gaskiya kake dauka saboda me saboda kana ganin kai ma wani ne ko ka fi karfin a fada maka gaskiya wa gamtun na da kuma wulakanta mutane ko tunkule mutane ko wa gamtun na da ainihin raina mutane manzon Allah ya hana wannan. Wal muradu min zalika, abinda yake nufi shine a kaskantar da su, a dauke su su ba kowa ba. Wa hadha haram, wannan haramun ne a musulunci. Fa innahu qad yakunu al mutakar a'zamu qadaran inda Allah ta'ala, ba mamaki wanda yake renawa sai ga yafi girma a wajen Allah, kamar yadda muka yi bayani. Wanda za ga kana rena ki in yayi addu'a sai Allah ya karba, wanda kake girmama shi kuma sai ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba. Kamar yadda yake bada labarin wani bawan Allah wanda kowa ya ganshi rena ki yake yi, a da can can aka yi shi, yana daga cikin almara wanda malamai suke karantawa a cikin littafai, kowa ya ganshi rena ki yake yi, kullum zai fito ya nemi abin da zai ci sannan zai koma gidansa, bai da kyau tufafinsa, bai da kyau, in ka ganshi ba za ka dauka wani babban mutum bane. To amma daga baya sai mutane suka gane ake yana ɗaya daga cikin waɗanda idan suka yi addu'a nan take Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa addu'arsa. Amma duk da haka kaga ki yana cikin talauci, bai nemi kuliya wajen Allah ba, dun ba damuwarsa bane. Eyi, ai mutumin da annabi yace law aqsama ala llahi la abarra, da zai yi rantsuwa wa Allah da Allah zai kubutar da shi, wallahi da kuɗi ya nema wajen Allah, Allah zai bashi kuɗi, amma ba damuwarsa bane. Kai in ka zo ka matsa masa to zai iya yin maka addu'a kai ka samu kuɗin, amma shi ba damuwarsa bane. Ko uwaisun alqarni, uwais alqarni wanda manzon Allah ya bada labarinsa, da Umar ɗan Khattab ya haɗu da shi ya nemi ya yi masa addu'a, ya yi masa addu'a, ai ya ɗauki maƙudan kuɗaɗe ya baki. Amma kafin ya fita daga birnin Madina ya raba mafiya yawan kulib, saboda kuli ba damuwarsa bane. Mutumin da zai yi addu'a Allah ya karɓa, ai ba zai tsaya yana jira wai sai ka ɗauki kuli ka bashi ba. Inda ya koma ya je ya zauna, Sayyidina Umar yakan yi rabo ya ɗauki kuɗi ya ce a kai masa, amma in aka kai masa kulin ba zai kwana ba, duk rabawa zai yi. Yana nan zaune cikin talakawa, baya so ma a gane shi, baya son a gane shi. Da wannan bawan Allah da ake ba da labari shi ma kaman haka ne, da mutane suka gane shi suka zamo wato suna taruwa suna cincirido ya yi musu addu'a, kuma mafiya yawa addu'an da suke nema na duniya ne, ba na lahira ba. Duk matsalar mutane kenan. Idan mutane sun gane cewa kai in ka roƙi Allah addu'an ka tana karɓuwa, to masu neman mulki da masu neman sarauta da masu neman kuɗi da masu neman abubuwa da yawa, to su ne za su zo su dame ka, amma ba masu neman lahira ba, ba masu neman aljanna ba. To shine da suka zo suka taru ya rasa yadda zai yi da su, ya tsere ba zai iya tserewa ba, to ya zai yi shine kawai sai je alola. Da ya alola yace ku bani zan yi sallar nafila raka'a biyu, kullum ana daminsa yace yau kan zan yi sallar nafila raka'a biyu. Shine da ya yi ainihin sujada, da ya faɗi sujada, shine sai ya roƙi Allah yace ya Allah wannan rayuwa yanzu ba ta da daɗi, da ina ɓoye amma yanzu na fito fili, saboda haka ya Allah ni abinda nake roƙo kaman a yanzu shine yadda na yi sujadan nan, ya Allah ka ɗauki raina. Eh, yanzu kai za ka yi haka, ga shi ba ka da fifi amma za ka yi wannan, ka yi sujada ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ranka, saboda ka gaji da rayuwa, ga fitina iri daban-daban, mutane za su lalata maka addininka, za ka yi wannan addu'a? Ba za ka yi ba. Amma shi ya yi addu'a, ya sahiba sirri, ke ina sirraka zahara, ya ce wala uridu hayati ba da mazahara, gaskiyan al'amari Allah ba na saurayi wannan, tunda dai har na riga na fito fili kowa ya sani. Shikenan kowa yana jira, yana sujada bai tashi ba, sai da aka taba shi kawai sai ya faɗi, sai gawansa. To gawa za ka yi addu'a ce? Ai gawa babu maganan addu'a. To mutane su haka suke, in dai har Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'anka to za su dame ka. Kuma ku lura za ku ga mafiya yawan waɗanda Allah yake karban addu'an sun za gan su talakawa ne. To in ka yi wasa to sai su lalata maka al'amura. Ai kamar mai ba da magani ne, yana bada magani maganin sa yana ce mutane sun zo sun ruho a kansa shikenan daga nan ya fara kauce hanya ya fara abu nan sai yana bada magani baya amfani saboda Allah ya riga ya kwace albarkan da ya bayar tun farko to shi yasa in aka ga mutane kada a raina su kuma matsayin da kake kada ka raina kanka baka san daraja da martaban da Allah tabaraka wataala ya sanya gare ka ba ina fata an gane sannan wala talmizu anfusakum aka ce wala talmizu anfusakum shine wal hammazu wal lammazu mun riga mun yi magana sune waɗanda suke zunde waɗanda suke yafate wato kaman gulmace a kaikaite amma za mu zo mu samu maganan gulma a gaba wanda za a yi haka domin a wulakanta mutane wannan ma haramun ne wala tanabadu bil alqabi sannan kar ku yi laqabi wa junanku da miyagun laqubba shine ku dinka ainihin jifan junanku da miyagun laqubba bisa sifa wal ismul fusuqu da sifa da ainihin suna na fasikanci Allah wadaran wadannan saboda haka wa man lam yatub gashi dai Allah yayi wa'azi amma duk wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimun wal annas sune azzalumai kuma ranar takin alkiyama sune yan wuta to sai aya ta gaba Allah yake mai
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
هر إلى يوم wannan aya ita ma ta ambata mana abubuwa guda uku abu na farko ani santi mumunan zato gabayin Allah na kwarai abu na biyu shine banda bincike na ainihin sanin sirrin mutum me yake aiwatarwa ba ruwanka da wannan abu na uku banda gulma a karkashin wannan kuma akwai annamimanci abinda ake nufi da gulma shine mutum ya je ya aibanta wani ko ya bata shi ya ainihin faɗi miyagun maganganu a kansa alhali baya wajen Allah tabaraka wataala yayi hani dangane da waɗannan abubuwa guda uku a cikin wannan aya ga abin da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani anan ma an kira masu imani saboda an san su za su kiyaye waɗannan dokoki Allah yake tani bo katira min azan ku ne sanci mafiya yawa daga ainihin zato inna ba'da zanni if saboda wani bangare na zato ainihin laifi ne amma kuma wani bangare nasa babu matsala domin mutumin da kake ganinsa da mutunci sai ka haɗu da shi da wata mata wanda ko gele ba ta da shi suna tafiya a bakin titi ya rike ka ko ya rungume ta ko ƴarsa ce a ce babban budurwa ko gele ba ta da shi alhali shi kuma kana ganin kamar mutumin kirki ne sai da ka je gaba kawai sai ka yi tsaki ka ce yanzu wane da nake ganinsa mutumin kirki ake mutumin banza ne domin mafiya yawa ire-iren waɗannan mutane idan an haɗu da su ba a tsayawa a duba wai wata mata ce tunda ba hijabi aka ganta ba da kama a cikin hijabi ce ko da karuwa ce wannan ba za ka masa mummunan zato ba amma kawai sai ka ganta ko gele babu ya kuma rungume ta yana rike da ita suna ta tafiya suna rangwaɗi a bakin titi sai goda kana ganin mutuncinsa to wannan idan ka masa mummunan zato wannan ba kai laifi ba an yi kiran sallah mutane sun tashi sun je sun zaga sun yi alola sun zo masallaci an yi sallah waɗansu mutane su kuma suna zaune a majalisansu suna ta taɗi har aka zo aka yi sallar la'asar misali da an yi azahar yanzu kuma an yi la'asar amma babu wanda ya tafi a cikinsu to a ina suka yi sallah wani masallaci suka je idan waɗannan suna yi karfe ɗaya ai akwai ƴan tanuna akwai masu karfe biyu to karfe ɗaya ba su je ba lokacin da ta fara nuna lokacin da ta nuna za ta rufe nan ma ba su je ba kun ga ba su je can ba ba su je nan ba to kaga waɗannan idan ka yi musu zaton ba sa sallah wannan baka yi laifi ba, ko kuma mutum ne ka zo kuka ainihin gaisa da ke, bayan kun gaisa sai ka ji warin taba, kai kuma baka san yana shan taba ba, to wannan idan ka masa mummunan zato wannan baka yi laifi ba, domin saboda don ya yi hannu da ainihin mai shan taba zai yi wahala a ce ya ɗauki warin taba, ko ka ji warin giya a jikin mutum, to wannan za ka masa mummunan zato, duk da kasancewa idan ka ji warin giya ba zai sa ka kai ƙaransa a ɗauki mataki a kansa ba, a yi masa haddi ba, tunda sai an gani sai an samu shaidu, to amma dai za ka yi masa mummunan zato ko wani abu makamacin wannan, to shi yasa Allah tabaraka wataala ya ce tanibu katiran minaz zan, ku nisanci mafiya yawa na ainihin zato, inna ba'da zanni ismu, lalle wani ɓangaren zato wato laifi ne, amma wani ɓangarensa ba laifi ba ne. Sannan kuma wala tajassasu, shi ne kada ku yi bincike na leƙen asiri, wai ka ga mutum me yake yi, ina ruwanka da shi, ka ji da damuwanka mana, wala yaktab ba'dukum ba'da, kada sakin ku su yi gulman saki ko su yi raɗan saki, ayuhibbu ahlukum, yanzu shin ɗayanku yana son an yakula lahma akhihi maita, ya ci naman ɗan uwansa yana matacce, maitan aw mayyitan, duka ya halatta wajen karatu, wa karitu muhu, to hakika kun kyamaci wannan, ba yadda za a ce ɗan uwanka ya mutu a yanki namansa a gasa a baka kace, ba za ka yadda da wannan ba, to idan ka ci namansa ka yi raɗansa, to tamkar ka ci naman gawansa ne a wajen Allah, kaga an kwatanta maka ainihin muni, munin wannan abin, shi yasa da larabci cikin balaga ana kiransa tashbihun tamthiliyyu, wato wannan wani irin takbihi ne domin a gwada maka munin abu don min ka nisanta. Allah ta'ala ya ce wattaqullah, ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa, inna Allaha tawwabur rahim, lalle Allah mai yawan tuba ne, sannan kuma Allah mai jinƙai ne, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minin, ko san anan Allah yana hana bayinsa ne an kasirin minaz zan, su nisanci mafiya yawa daga ainihin zace zace, musamman ma na tuhuma da ainihin ha'intan mutane, lil ahli wal aqaribi wan na, kaman iyalanka a ce ko da matanka tana yawan fita sai ka zarge ta cewa ai idan ta fita din nan tana zuwa wajen wani tsohon saurayinta ne ko tana zuwa wajen wani kwarto ne, wannan hatsari ne babba, musamman a iyalinka, sai dai yawan fitan matan ba daidai bane, mace ta yawaita fita, tunda Alkur'ani ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarradna tabarrudal jahiliyyatil ula, ai tunda Allah ya ce ku zauna a dakunan ku, to zama a cikin dakunan ku shine martaba gare ku, dole a nemo muku abinci, dole a nemo muku abin sha, dole a nemo muku tufafi, dole a saya muku magani, idan kun haifi ƴaƴa dole a kula da su, dole a nemo muku pampers, dole a saya muku magani, dole a saya musu kayan wasa, dole a bada abinci wa yaran nan, ko kuna zaune in dai ba rigima mace ta dauko ba, wato akwai abubuwa da dama na gata wanda ya kamata a mata, yasa idan aka zo aka kwatanta sai a samu ita tana dada faɗi kai kuma kana dada motsewa, saboda me? Saboda wannan ya gara ka, wancan ma ya gara ka, masara ta sa ka a gaba, bakin leda ya sa ka a gaba, kayan sallah ya sa ka a gaba, madaran yara ya sa ka a gaba, magunguna na yara sun sa ka a gaba, kuɗin makaranta ya sa ka a gaba, matsaloli iri daban-daban, to ai zai wahala ka yi jike, zai wahala ka yi auki, amma ita da kake samowa ka kawo mata duk abinda ka gani abin sha'awa a waje, ka sayo buredi mai laushi, ka sayo tsire lafiyayye, ka sayo jan nama lafiyayye, ka samu lafiyayyar kaza ka sayo, ka samu bandan kifi ka sayo, sannan kuma ka samu kwai irin bula-bula din nan ka sayo, to sai ka samu su za su cika cikin fufuci su koshi su yi bacci, amma kai zai wahala kai bacci, musamman ma idan an koro yaranka daga makaranta, musamman idan ana faman jinya ma wani abu ya kiti ya kitin yawa, to saboda haka dole za a samu mata sun fi maza ainihin armashi, saboda me? Saboda Allah ya ce ku zaunar da su ku yi musu ɗawainiya 100%. Mace tana gidanka tana da mai wanke-wanke, tana da mai wanki da guga, tana da mai shara, tana da mai tuka tuwo iyaka ce fa ita kawai idan an yi abincin ne ta dauko ta kawo maka idan ka zo ci ta taya ka hira to ai kaga dole ka fi ka goshi dole ka fi ka ainihin jiki in ba isa a ba dole ta fi ka karfi ranar da ta toke ka ba za ka iya fita ba kenan Allah ya kyauta to saboda haka da mata za su kiyaye wannan Allah tabaraka wataala ya sanya musu martaba sannan ko kuma maza ku ba su hakokin su don babu yadda za a yi ka zo ka tara mace a gida ko da gidan haya ne sannan ka kama hanya ka fita tun safe ba za ka dawo ba sai da daddare wai abincin rana ita za ta nema da kanta wallahi sai Allah ya tambaye ka babu abincin safe babu na rana sai na dare na daren ma sai an samu idan ba a samu ba kai abinda ka samu ka ratse wajen mai shayi ga mai tukuba a gefe ka cika cikinka ka naɗi biredi da tsire a wajen ka kora da shayi mai kauri sannan kuma ka je kana ba ta hakuri wannan Allah tabaraka wataala zai tambaye ka to ba daidai ba ne tunda Allah ya ce ku zauna a cikin gida mu kuma aka ce zaman waje shine namu shi yasa za a ga mai gida shi baya iya zama a cikin gida ko da wani abu ya faru a ina ake zama sai dai ya fito kofar gidansa ya zauna mata suna cikin gida maza suna waje wannan shine tsari Allah ya taimake mu saboda haka annabi ya ce a cikin wannan hadisi da za mu karanta iyyakum wazanna maza Allah ya ce na gargaɗe ku da yin zato فإن الظن أكذب الحديث دومين مومونا زتو واتو ما في قرية لا باريني ذاك متن كان زتن تي واوانم أي با دي دي باني وما تيو مي كليني سبو ركاقين كي أكي أبو بريغا دا أي كي مي كيو يافا فولا مي تادا تيكا تي كاي أي وانم كلي يكي ركي سوانم زتو ما لي فيني تند بكثم مي يكي ركي با بكثم أبين دي ملكا با با أغنم متن حكا دنان غيش فرو فرو أتينا دا كلي sannan kuma ba a ganin mutum don an gaishe a yi galgale a ce ba a da kudi abin ba a nan yake ba shi yasa maza Allah ya ce fahimta zanna akzabul hadithi sannan ya ce wala ta jasasu kada ku yi leken asiri wala ta hasasu kada ku yi bincike domin ku je ku ainihin samu ilimi wa karan kanku ko da ba za ku kai ko ina ba domin a tajisiyas shi ne za ka je ka binciko don ka fala kamar yadda FS suke yi za su je su binciko su yi leken asiri don su kai labari ko amma a tahdir shi ne mutum zai je binciko domin karan kansa bari in je in gano mai wane ke aikatawa mai yake ciki menene yake kaza domin saboda ran da rikici ya kama tsakanina da shi in san abin da zan fala masa haka dai kada ku yi wannan annabi ya ce kar ku yi wancan kuma kar ku yi wannan kar ka yadda wani ya sanya ka kai leken asiri ka yi sannan kada zuciyanka ta sa ka kai leken asiri ka yi domin duka biyu annabi ya hana shine wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu kada ku yi ainihin tsere tsere akan abin banza akan abin da ya shafi duniya wani ya gina gida mai kyau nima yana son gina gida mai kyau irin nasa wani ya sai abin hawa mai kyau nima duk rikicin da zan shiga zan sai abin hawa irin nasa annabi ya ce kada ku kuskura ku yi haka ku yi ainihin tsere tsere wajen ayyukan alheri ya haddace alqur'ani ni ma sai na haddace ya haddace sahihul bukhari ni ma sai na haddace ya haddace littafin risala ni ma sai na haddace yana kwana yana sallah ni ma zan kwana ina sallah yana ainihin kamsu salawata cikin jama'a ni ma sai na yi kamsu salawa yana tarawihi yana tahajjud ni ma sai na yi wannan amma akan abin da ya shafi duniya to kada ku yi ainihin tanakusi sannan kuma wala ta hasadu annabi ya ce kar ku yi hasada wala ta bagadu kada ku yi kiyayya a tsakaninku wala ta dabaru kada ku juya baya saboda tsaban adawa ainihin ta siyasa ko kuma adawa ta zamantakewa ko kuma adawa ta harkan kasuwanci ko kuma adawa ta hanyar ilimi ko kuma adawa ta hanyar aikin gwamnati ko adawa ta hanyar ainihin sarauta duk kun san ana samun wannan sai ga wannan da wannan sun hadu sai wannan ya juya baya sai wannan ya juya baya yanzu idan ka yi tambaya tsakani da Allah waɗannan jam'iyyu da muke da su a Najeriya APC akwai musulmi PDP akwai musulmi, yani NPP akwai musulmi, PRP akwai musulmi, ABGA ma akwai musulmi, DPN akwai musulmi, DPP ma akwai musulmi, CCC ma akwai musulmi. Duk jam'iyyar da ka dauko ba jam'iyyar da zaka ce irin aljanna ce, kuma ba jam'iyyar da zaka ce irin wuta ce, sai dai kawai idan mutum ya samu tikitin wannan jam'iyya, to idan ya ga dama zai ja wa kansa aljanna, idan ya ga dama zai iya ja wa kansa wuta. Yasa babu yadda za a yi a zo ana adawa don wannan yana PDP, wannan yana APC, a ce idan suka haɗu ba za su yi magana ba, suna adawa da juna. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah wa daren wannan. Annabi ya ce kada ku yi haka. Kuma abinda ma zai baka takaici, ko goni kake da ke, ka goyi bayan PDP, ka goyi bayan APC, ko ka goyi bayan PRP, ko kuma NPP, to wata rana wanda kake goyon bayan sai ya canza jam'iyya, ya koma ɗaya jam'iyya, kuma sai ka koma kana goyon bayansa. Da ka yi adawa da mutane, ka zazzage su, ka raina su, ka wulakanta su, ka gwada su su ba kowa ba, to yanzu kuma ka koma hannunsu, ya za ka yi kenan? In an je lahira ya za a yi wannan? Saboda haka kada a ɗauki harkar rayuwa da harkar siyasa wanda yake na secularism, ba na addini ba, a ce za a kawo cikin addini. Idan za ku yi kirmin ku yi a can, amma kada ku kuskura ku haɗa da addini. Yadda za ka samu kowane masallaci idan ka je, za ka samu NPDP, za ka samu APC, za ka samu NPP, za ka samu PRP, za ka samu GDM, za ka samu ABGA. ABGA su ne masu gatarin nan ko? Suwaye masu gatarin nan? To koma alaman menene aka sa, inda ba ɗauko abin za a yi a zo a sharɓe ka ba, ba zalunci za a maka ba. Ai daman alama ce, in ka tambaye su za su maka fassara mai kyau, za su ce su manufansu abu kaza ne. Saboda haka wannan adawan da za a yi tayya tsakanin juna, wallahi yana da kyau a yi kokari a kiyaye. Kuma ga kin nan ma muna gani irin abubuwan da suke faruwa yau da gobe, irin abubuwan da suke faruwa. Mutum yana wannan jam'iyya zai koma wannan, mutum yana wannan zai koma wannan. Kai idan ka je ka ci mutuncin wani, in ka je lahira ya za ka yi? Ran da ya koma wancan jam'iyya, kai ma fa sai ka zo ka koma jam'iyya. To rediyo za ka shiga kuma kana ba da haƙuri, kana ganin duniya ya za ta ɗauke ka, mutanen kirki ya za su riƙe ka? Yana da kyau duk abin da za a yi shi bisa mutunci. Idan mutum ya yi kafirci, kafirci ne. Idan mutum ya yi fasikanci, fasikanci ne. Amma idan mutum ya yi aikin kirki ko a wace jam'iyya ce, to wannan aikin kirki ne kamata ya yaba masa. Wannan shi ne tsari. Saboda haka annabi ya ce wala tadabaru, kar ku juya baya, wa kunu ibadallahi ikhwana, ku kasance bayin Allah ƴan uwan juna. To idan kun yi wannan shine za ku samu natsuwa da kwanciyar hankali. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.